Ministan Sufurin Kasar Malam Mu'azu Jazu Sambani ya bayyana hakan a yayin aikin rangadin duba shirye-shirye da matakan tsaro da ma'aikatarsa tare da haɗin gwiwar kamfanin jiragen ƙasar Najeriya wato NRC suka ɗauka. Ya zuwa yanzu akan hanyar layin dogon na tsakanin Abuja da Kaduna don tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin al'umma da za su koma amfani da sufurin jiragen ƙasa wajen zirga-zirgar su na yau da kullun ciki da na kasuwanci da cinikayya bayan kwashe sama da watanni 7 da aka dakatar da aikin jiragen ƙasa sakamakon makin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2022 da muke ciki.
To alhamdulillah sufuri daga Abuja zuwa Kaduna zai fara aiki nan da 'yan kwanaki kadan. Mun dauki matakai da insha Allah za su tabbatar da tsaron al'umma da za su bi wannan sufuri. Kuma dalilin da ya sa ma na zo kenan ga kaina saboda tabbatar da cewa tsare-tsaren da muka yi a office suna nan an tabbatar da su a ƙasa. Na'urorin nan saboda kare wato ainihin rayuwar mutane da za su shiga jiragen nan. Saboda haka ba yadda za a yi mu bayyanar da su. Wasu za ku iya gani alal misali rediyo, mutum na riƙe da rediyo a hannu yana magana da ko direban jirgi ko jami'an tsaro wannan zahiri za ka gan shi. Akwai kuma na'urorin da muka sa a kan jiragen wanda ba za ba lalle ne sai mun gaya muku ga na'urorin ba. Saboda duk inda akwai mutumin kirki kuma ana samun gurɓatattu ma. To gurɓatattu bai kamata su san irin waɗannan tsare-tsaren da muka yi na sirri. Da jirgin nan ya tashi daga Abuja ko ya tashi daga Kaduna ba a iya ganin sa, amma yanzu mun sa na'uran da za mu iya ganin jirgin nan daga tashin sa har isar sa. Akwai na'urori da za su nuna mana idan akwai matsala a gaba kilomita 1 ko 2 a gaba da kuma gefe.
Malam Mu'azu Jazu Sambo ya kuma yi ƙarin bayani a game da muhimman batutuwa da suka kunshi adadin lokutan da za a rika jigilar fasinjoji.
Yanzu muna tunanin so 2 a rana, Abuja Kaduna so 2, Kaduna Abuja so 2 insha Allah. Halin yanzu dai za mu tabbatar da cewa insha Allah jirgi ya daina aiki daga karfe 5 kafin mu dauki wasu matakan. Sa'annan akwai sabon tsari na ticket da yadda ake sai da ticket din kowa ya zo ne kawai zai iya saya. Amma yanzu idan za ka sai ticket sai ka bada phone number, kuma sai an tabbatar phone number nan na yi da kuma national identity number, lambar ɗan ƙasa ɗinka. Za mu ƙara kuɗin ticket, kuɗin jirgi saboda abubuwa sun tashi yanzu.
A yayin aikin rangadin duba matakan tsaro da sauran tsare-tsaren gwamnati na tabbatar da tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da za su riga amfani da sufurin jiragen ƙasa din idan aka dawo da aikin jigilar fasinjoji. Yan jarida da ke cikin ayarin mutanen da suka yi tafiya cikin jirgin ƙasan daga yankin Ido na birnin tarayya Abuja zuwa unguwar Rigasa na jihar Kaduna sun bayyana cewa
sunana Kabir Abdul kuma ina ɗaya daga cikin yan jaridan da suka bi jirgin ƙasa daga Abuja zuwa Kaduna domin tantance matakan tsaro da kayan tsaron da aka da don samun tsaro ga al'umman da za su shiga jirgin ƙasa in ta fara aiki. To na gamsu a wannan bangaren kuma a wani bangaren ban gamsu ba saboda a bangaren tantance fasinja ka shiga jirgin wanda sai an tantance lambar zama ɗan ƙasa wato NIN kenan. Kuma a wasu bangaren gaskiya ban gamsu ba inda nake sa ran zan ga kayan aiki sun tafi kamar CCTV kenan kuma yana ba da situation report gaskiya ban ga wannan ba.
Wata ma'aikaciya a tashar jirgin ƙasan da ke unguwar Rigasa Malam Rabi ta ce
ba ni da wata farga ba, na gamsu da matakan tsaro a mazauni na ma'aikaciya. Yanzu abin da zan ce Allah ya ubangiji muna farin ciki Allah ya kamu wannan rana.
Idan ana iya tunawa dai a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayya ta sanar da cewa hukumar NRC za ta koma aikin jigilar fasinjoji akan layin dogonta daga Abuja zuwa Kaduna a ranar 28 ga watan Nuwambar shekarar 2022 da muke ciki. Lima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.